hannun ka mai sanda.
A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin, summa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin, habibillahi wa khatamil anbiya'i wal mursalin, abul qasim Muhammad, wa ala ahli baytihi at-tayyibin at-tahirin, wa ala ashabihi al-muntajibin. Wa amma ba'd, jama'a masu sauraro, barkanmu da warhaka, da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na hannunka mai sanda. Da cikin sa muke farawa da sauraron karatun ayoyin Qur'ani mai girma, kana daga bisani mu kawo fasara da irin nasihohin da ke cikin su. Fatan Allah ya ba mu karfin gwiwar aiki da su da samun tsira duniya da lahira. Amin summa amin. Kuma a yau ma, kamar yadda kuka saba ji, ni ne Tijjani Malam Lawal da Magaram, zan kasance tare da ku daga farko har zuwa ƙarshen shirin na yau da ran Allah madaukakin sarki.
Subhanallahi al-azim wa bihamdi. Subhanallahi al-azim wa bihamdi. Wala hawla wala quwwata illa billah.
Tuma dalla, zan fara shirin na yau ne tare da sauraron karatun aya ta 7 a cikin wannan sura ta Luqman.
Wa idza tutla alayhi ayatuna walla mustakbiran ka an lam yasma'ha ka anna fi udhunayhi waqran fabashshirhu bi'adhabin alim.
Idan kuma ana karanta masa ayoyinmu sai ya juya yana mai girman kai kamar bai ji su ba, kamar a ce akwai wani nauyi a cikin kunnuwansa, to kai masa albishar da azaba mai radadi.
A ƙarshen ayar a cikin shirin da ya gabata, an bayyana cewa wasu daga cikin mutane na watsa labaran ƙarya maras fa'ida da kuma amfani, suna sanya mutane nishaɗi domin hana su neman gaskiya da sauraron gaskiya da kuma karɓarta. Wannan aya na cewa irin waɗannan mutane ba a shirye suke ba su saurari ayoyin Alkur'ani ba, barantana su yi tunani da ya dace da kuma yin imani da hakan. Ko da yake tushen wannan lamari shine kin garbar gaskiya da kuma girman kai, domin suna ganin kansu a matsayin waɗanda suka fi ma'aiki da mumunai daraja, kuma ba a shirye suke su saurari abin da suke faɗa musu na shirya ba. Daga cikin wannan ayar za mu ilmanto da abubuwa guda biyu kamar haka. Na farko dai, girman kai na hana mutum karɓar gaskiya kuma yana jefa mutum cikin ɓata. Na biyu, sauraron maganganun ɓata da maras amfani yana kawar da shirin mutum na sauraron maganar gaskiya da kuma karɓarta. Yanzu kuma lokaci ne da za mu saurari karatun ayoyi na 8 da kuma 9 a cikin wannan sura ta Luqman.
Innal ladhina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal 'azizul hakim.
Hakika, waɗanda suka ba da gaskiya suka kuma yi ayyuka na gari, suna da sakamakon gidajen aljannan ni'ima, suna da dawwama a cikinsu, alƙawarin Allah kuwa gaskiya ne, kuma shi mabawayi ne mai hikima.
A baya mun bayyana cewa wasu a maimakon faɗar gaskiya suna bin ƙarya da kuma karɓar gaskiya da ɓata. Irin waɗannan mutane suna watsa kafirci ne, kuma a ƙarshe su faɗa cikin azabar Ubangiji. Amma ɓangare guda akwai wasu da suka yi imani da Allah da kuma ranar Alƙiyama, kuma suna aikata ayyuka na gari. Waɗannan mutane za su samu lada mai girma daga Ubangijinsu, waɗanda suke karanta Alƙur'ani cikin nutsuwa kuma suna sauraronsa. Sun kasance masu tunani game da aiki da ayoyin Ubangiji da kuma abin da suka fahimta daga cikinsu, sannan kuma suna imani da shi ma'aikin Allah, tsira da amincin Allah tabbata gare shi da kuma alayen gidansa tsarkaka. Waɗannan mutane a maimakon girman kai a gaban Ubangijin halittu, suna miƙa wuya ga Ubangiji kuma suna sauraron umarninsa. kuma suna karɓar gaskiya da kuma kaskantar da kai tare da bayanin da suke saurara daga ma'aikin Allah. Allah madaukakin sarki yayi alƙawalin aljannarsa madawwamiya ga irin waɗannan bayu nasa na gari, kuma babu shakka wannan alƙawari zai cika domin shi Allah mabuwayi ne mai hikima, ba kasashe ba ne da baya cika alƙawari, kuma baya bayar da alƙawari akan abin da bai dace ba. Daga cikin waɗannan ayoyi za mu ilmantu da ababe guda uku kamar haka. Na farko, imani shi kaɗe ko ayyukan alkhairi su kaɗe ba su yin sanadiyar sanya mutum ya samu aljanna ba. Imani da aikin ayyukan alkhairi na tare kuma suna tafiya kafaɗa da kafaɗa ne a kullum, kuma su suke bayar da sakamako mai kyau, kuma su suke kai mutum zuwa ga farin ciki na har abada. Abu na biyu, aljanna gida ne na ni'imomin Allah mabambanta, domin haka gajiya da kuma fargaba ko tsoro ba su da wata ma'ana a cikin wannan gida na aljanna. Na uku kuma, mu yarda da alƙawari game da kyautatarwar Ubangijinmu, kuma kada mu kwatanta shi da alƙawarin mutane, saboda mai yiwuwa mutum ya yi maka alƙawari na ƙarya ko ya kasa cikawa saboda shi ajizi ne, amma Allah ba haka yake ba. Yanzu kuma za mu saurari karatun ayoyi na 10 da kuma na 11 a cikin wannan sura ta Luqman.
خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بل الظالمون في ضلال مبين.
يا halicci sammai ba tare da wani gishiki da kuke ganin sa ba, ya kuma kafa manyan duwatsu a cikin ƙasa don kada ta tangada da ku, ya kuma barbaza kowace irin dabba a cikin ta. Mu mun saukar da ruwa daga sama, sannan muka tsarar da kowane irin dangin tsiro mai kayatarwa. Wannan ita ce halittar Allah, sai ku nuna min abinda waɗanda suke ba shi ba suka halitta. A'a, su dai kafirai suna cikin batane mabayyaniya.
Waɗannan ayoyi sun bayyana misalai biyar na isar da kuma suke ishara da ƙudurar Ubangiji a cikin halittarsa. Na farko, daidaituwar tsarin sammai da tauraro ba tare da wani gimshiki da aka gina ba domin ya tallafe su. Na biyu, halittar duwatsu masu girma da suka yi sanadiyar nutsuwar ƙasa da kuma kasantuwarta. Na uku, halittar dabbobi nau'i-nau'i iri-iri daban-daban a cikin ƙasa da sammai da kuma cikin ruwa. Na hudu, saukar da ruwa daga sama. Na biyar, fitar da tsirrai kala-kala daga cikin ƙasa. Kowane ɗaya daga cikin waɗannan ababe guda biyar yana ishara da kuma nuni game da ƙudurar Allah marasa iyaka a cikin halittarsa, da babu wani mutum ko wani abu da zai iya taimaka masa a waɗannan ayyuka nasa. Waɗannan ayoyi sun yi nuni da kuma ishara da gimshiƙin da ba a iya ganin su ba, da su ne suka yi sanadiyar tabbatuwar ababen da ke cikin sammai kamar su tauraro da sauransu, da kuma kiyaye daidaiton da ke tsakaninsu. Har ila yau, cikin waɗannan ayoyi an yi ishara game da duwatsu da ke taka babbar rawa wajen hana ƙasa girgiza da kuma nutsuwarta da kuma dawamarta. Dukan waɗannan ababe misalai ne na mu'ujizar ilimi na Al-Qur'ani mai girma. Abin ban sha'awa a nan shi ne an bayyana waɗannan ababe ne a zamani da mutum ba shi da wata masaniya ko kaɗan daga waɗannan maudu'ai da kuma irin yanda ya bunƙasa da ilimi a yanzu da zai iya ganowa. Duk da irin waɗannan mabayyanan alamomin Ubangiji a halitta, abin bakin ciki wasu daga cikin mutane cikin rashin sani ko kuma rashin samun shiriya ta gaskiya suna ɗaukan wasu mutane ko wani abu a matsayin Ubangiji. A tunaninsu waɗannan ababe su na da tasiri a rayuwarsu, suna cewa Allah maɗaukakin sarki ya ba wa waɗannan mutane ko waɗannan ababe da suke bautawa wani ɓangare na tsarin rayuwa, kuma su ne suke taimaka masa a wani ɓangare na mulkinsa. Domin haka ci gaban ayar na cewa waɗanda kuke ganinsu a ganinku suna tarayya da Allah, to ku gwada mini menene suka halitta da ake ba su wannan matsayi, ko kuma a halittar ɗabi'a menene suka yi tarayya da Allah ne a cikinsa, shi wai suna da ƙarfin ƙera ƙuda ko sauro ne a maimakon abin da ke cikin sammai da tsirrai masu girma. Ƙarshen waɗannan ayoyi wani nau'i ne na nuna mana tunani da kuma yarda da cewa Allah mu shi ne ya halicci komi kuma shi ne mai ƙudura kan komi, kuma yana isar da mu cewa muna zalimtar kanmu ne da muke danganta Allah da wani, da kuma muke ganin cewa wani yana taimaka wa Allah a halittu da kuma tafiyar da wannan duniya da abin da ke cikinta. Don haka mu tuba zuwa ga Allah duniya da lahira domin samun kubuta duniya da lahira, kuma mu bar bautawa wani Allah ba Allah ba. Daga cikin waɗannan ayoyi za mu ilmantu da ababe guda hudu kamar haka: samuwar biliyoyin tauraro a cikin sammai ishara ce ta ƙudurar mahalici kuma dalili ne na mu'ujizar Al-Qur'ani. Abu na biyu, ruwa, ƙasa, tsirrai da ɗabi'a suna da ƙima a wajen Allah. Mutum ya kamata ya ƙimanta mahalli ya kuma girmama muhallinsa, saboda babbar alama da kuma ma'anar ce ta bautawa Allah idan muka kiyaye da kuma gode masa kan kiyaye muhallinmu. Abu na uku, ɗaya daga cikin hanyoyin sanin Allah, kwatanta iko da ƙudurarsa da waninsa, domin idan muka kwatanta za mu gane cewa Allah shi ne mai ƙarfi mai ƙudura ba waninsa ba. Abu na hudu, waɗanda suke bautar wani Allah sun shiga cikin zalunci, zalunci a kan karan kansu da kuma zaluntar sauran halittu. Allah ya sa mu gane kuma su masu gane ga baki ɗaya. To masu sauraro, da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin ne yau a madadin dukkan waɗanda suka tallafa a cikin shirin. Ni Tijani Malam Lawal da magabatan shirya kuma na gabatar nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Man.